ایسے جنگل کیسے جنگل سے ہوئے
جمانے
کہ ہر ایریا
کے
لیے اچھا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كافون بوتي غبر كاراتو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bayan sallama ta addinin musulunci alhamdulillah muna godewa Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa mai yadda ya so a sadda ya so kuma ga wanda ya so kuma alhamdulillah hakika ganin lokaci zuwa lokaci nima ce babba da Allah subhanahu wataala yake ainihin azurta wasu bayi da ita kuma ya ainihin hana wasu bayi da hikimarsa. Kafin mu ci gaba da wannan karatu, lalle ina da bukatar mu yi fidayi ga shi wannan babban malami namu da muka rasa shi, Malam Musa Baitul Barka. Kusan mukan ba za mu ce ma yaya ba, sai dai mu zama daga cikin jikoki. Muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara masa rahama, karanta masa Fatiha daya, salatul fatihi goma kul wallahu sha daya, Allah kai masa wannan lada kabarinsa da sauran marigayen mu gabaki daya, Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Mu kuma da muka saurara da rai, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka kyauta karshen mu, Allah ka ba mu jinkiri mai amfani. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu akbar. Bismillahir اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم اغفر له وارحمه واسم مركله واغسل بماء الثلج الفرج ونقه من الذنوب والخطايا كما نغسل الذنوب من الدنس. اللهم اجعل الجنة في فردوس مأواه، اللهم الحق بنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وحرنا وعبدنا وحاضرنا وغائبنا وضعينا وعاصينا، بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hakika wannan shine babbar gata da zamu yi kuma mu ainihin gane cewa lallai mun yi wannan babbar rashi, babu abinda su marigaya suke bukata irin addu'a. Mu kuma kamar yadda shugaba ya faɗa, ba abinda ake nema da mu illa hakuri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair, mamakin lamarin mumini, shi mumini gaba ɗaya lamarinsa alheri ne. In asabatu dharra ashaqqa sabara fa kana khairan lah, idan wani abun cutarwa, abinda ba haka ya so ya faru ba, ya same shi, sai yayi hakuri. Yin wannan hakurin shine mafi alkhairi a gare shi. Wa in asabatu sarra ashakara fa kana khairan lah, idan ko wani abun farin ciki ya same shi, sai ya gode wa Allah subhanahu wataala, wannan godiyar ita ce tafi masa alkhairi. Alhamdulillah, Allah da yafi mu son sa ya karbe shi, Allah ya ji garsa ya gafarta masa. Mu kuma da muka saurara da rai, Allah ka sa mu cika da imani. Sannan abu na farko kuma har yanzu ina ƙara ba ƴan uwa hakuri, lalle mu kan ƙananan almajirai ne, za mu zo ne da dan izini mu zo mu cika ainihin umurni. Wai Hausa suna cewa gurbin gido ba ido bane. Hakika Malam Musa ya bar mana wajejin gurbin da babu wanda zai iya cike shi, sai dai kawai abinda Larabawa suke faɗa, ma la yadraku kulluhu la yadraku jilluhu, wai abinda bai samu duka ba, to bai zai kuma ce an bar shi duka ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Kafin mu shiga ayar da malam ya jawo mana, lallai mu ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai girma, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya mana mararinsa da ainihin burin isowa wannan lokaci din. Annabi sallallahu alaihi wasallam tun watan Rajab yake roƙon Allah ya nuna masa watan Ramadan, kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Ibn Hibban. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan, ya Allah ka mana albarka a cikin watan Rajab, kamar albarka a cikin watan Sha'ban, ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su ga watan Ramadan. to alhamdulillah mu da muka ga wannan lokaci mai matukar muhimmanci to lallai mu kula mu ainihin muhimmanta wannan lokaci mu yi duk abin da ya dace da wannan lokaci hakika lokacin ramadana lokaci ne na alqur'ani mai girma kowace wata da akwai abin da take tutiya da shi watan ramadana babu abin da take tutiya da shi irin alqur'ani mai girma kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadana ita ce watan da aka saukar da wannan alqur'ani mai girma dan haka sai ya zama ma har ya kai ga wasu malamai suna cewa hikimar yin azumin ma a cikin watan ramadana dan alqur'anin ake yin azumin ma'ana da rana ai kama da mala'ikan da yake sauko da alqur'ani din shine mala'ika jibrilu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana na rashin ci da rashin sha da rashin kusantar iyali sannan da daddare kuma ai kama da shi annabin da aka saukarwa da alqur'ani din shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin tsayawa ai ta nafil fili to lalle mu kula da wannan littafi a cikin wannan wata kuma alhamdulillah mu nan Najeriya Allah ya mana gata da wasu kasashe makota a irin wannan lokaci na ramadana da Allah ya hada mu da iyaye na kirki su akan an ainihin samo mana wannan hanya din ta isar da sakon Allah bana na gabatar da majalisu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin watan ramadan wanda ake fassara mana alqur'anin da yarurukan mu wanda wasu kasashe su ba irin haka suke yi ba abinda suke kawai shine a zauna a masallaci din a samu wani mai karatu guda daya ta karantawa musamman ma kasashen larabawa wanda already daman suna jin yaren su na larabci amma mu alhamdulillah sai zama ana tara mu ana fassara mana wannan alqur'ani mai girma to abinda zan kara fada akan sa shine lalle zamu yi ta jin karance karance da kuma sakonni daban-daban da alqur'ani mai girma yake dauke da su amma lalle akwai wani jan hankali guda ɗaya shine Allah subhanahu wataala ya kira yana kira a cikin alqur'ani da siga guda biyu yana kiran ya ayyuhan nasu yana kiran ya ayyuhal ladina amanu mafi yawanci inda kaje an ce ya ayyuhan nasu surori ne na makka ana nufin da wanda yake musulmi da wanda yake ba musulmi ba da wanda yake mu'mini da wanda yake ba mu'mini ba duka suna shiga cikin ya ayyuhan nasu amma su sannan kira na biyu kuma Allah yana kiran ya ayyuhal ladina amanu amma su ya ayyuhal ladina amanu wannan mu'minai ne kade suke shiga Allah yakan kira mu'minai ya gaya musu sako na umurnin abinda yake bukata su aikata ko nisantan abinda yake da bukata su nisanta hakika Allah ya kira mu'minai a cikin wannan alqur'ani mai girma sauce sa'in Allah ya saka wani daga cikin magabata ya rubuta littafi Nida'atul Rahman li Ahli al-Qur'an da li Ahli al-Iman inda ya kawo wannan kiraye-kiraye guda 90 da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mu'minai ya ayyuhallazina amanu kaza ya ayyuhallazina amanu kaza ya ayyuhallazina amanu kaza Allah yana kiran mu'minai kiran farko da Allah subhanahu wata'ala ya fara yi wa mu'minai shine su kyautata ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don a nuna maka ba yadda za a yi musuluncin nan babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki kuma ba yadda za a yi shi babu kyautata ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki abinda Allah ya fara kiran mu akan sa kenan ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u aya ta 104 a cikin suratul baqara Allah yana cewa ya ku mu'minai kar ku rika cewa ra'ina ka saurara mana da kalmar ra'ina ku rika cewa unzurna ma'ana ku ce ka saurara mana din da kalmar unzurna ra'ina da unzurna duka suna bada ma'ana daya ma'ana ka saurara mana dan dakata mana dan jira muka dan to sai ya zama kafirai sukan zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kin mu'amala yana magana da su to amma su ma sai suna amfani da wannan kalmar ra'ina din amma su a nufin su wato suna mata fassara mummuna saboda kalma ce mai harcen damu ma'ana tana iya daukan ka saurara mana tana iya daukan mai raunin hankalin mu to amma su in suka tashi su mu'mini suna amfani da kalmar a matsayin ka saurara mana su kuma suka tashi suka zo suna magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna amfani da kalmar na mai raunin hankalin mu. Allah subhanahu wataala sai ya kira mu ne ya ce to ku kam tunda an samu sun jirkita abin daga yau ku daina amfani da wannan kalma cikin yin magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan za ku yi magana da shi ku rika cewa unzurna, kar ku ce ra'ina. Wannan yake gaya mana ainihi yake nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu kula da shi kamar yadda zaka ji masu tafsirai daban-daban kana da karatu dan da mafi yanci shi sako da shi ake jan hankali muka abin da ya shafi karatu. Zaka yi ta jin karance-karance amma cikin karance-karancen akwai na ci akwai na zubarwa har ga Allah. Duk abin da ka ji ana kokarin sai an danfafe darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ba sakon alqur'ani bane. Koda mutum ko yana rike da qur'anin a gaban shi. Dan sakon qur'ani na farko kam a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A kyauta taladabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sako na karshe ko cikin wannan ya ayyuhal ladina amanu ta karshe da Allah ya kira mu'minai, Allah ya kira mu'minai akan wato tuba. Ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya ku mu'minai ku tuba ga Allah irin tubar zarabunu. Wannan ma'ana tuban da mai laifin bai zai sake dawowa ya aikata irin wannan laifin da yake yi ba. To lalle mu kula da lokaci da za mu rika karanto ko da kadan-kadan daga cikin wa'innan ni da ati kiraye-kiraye da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana na muminai. Amma dai mu isu da wannan guda biyu na farkon da na karshen, mu kula da su a cikin wannan wata na Ramadana. Mu ainihin dauki ladabi na girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yawaita tuba a cikin wannan wata na Ramadana. Alhamdulillah wannan sura da muka tsaya ko za a tashi a kanta sunanta suratu Fatir, a jerin surorin alqur'ani mai girma ita ce sura ta 35. Sannan kuma tana da ayoyi 45 ko 46 a cikin wata riwaya, tana da kalmomi 780, sannan kuma tana da harufa 3,359, ta kuma sauka ne bayan suratul Furqan. Wannan shine kadan daga cikin gabatarwa na wannan sura, kuma an kira ta da suratul Fatir saboda wannan kalma ta Fatir din da tazo a cikin ta, wadda sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala. Kuma sura ce da ta sauka a Makka, ma'ana ta sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira, saboda maganan Makka da Madina malamai suna ta maganganu daban-daban. Amma dai kamar yadda Sheikh Alawi Al-Maliki Al-Hasani yake faɗa cewa zancen da malamai suka tsaya a kansa shine akwai zantuka guda uku kan bambance surorin Makka da surorin Madina. In an ce surorin Makka a fassara ta farko, wasu malamai sun tafi cewa surorin da suka sauka a garin Makka koda ku bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ne, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi hijira ma ai yayi ta zuwa Makka. Sannan wasu malamai kuma suka tafi cewa in an ce sura a Makka ta sauka, surar da take magana akan mutanen Makka. Sannan zance na uku wanda kuma shine mafi inganci, idan ka ji an ce sura makkiya, ma'ana surar da ta sauka Makka, ana nufin surar da ta sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira. Sannan ka ji an ce sura Madina madaniya, ita kuma ita ce surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. To haka wannan sura da za mu shiga, suratu Fatir, ta sauka ne kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin yi hijira. Sannan kuma bayan suratul Fatir a wasu riwayoyi ana kiranta da suratul Mala'ika, ana kiranta da suratul Mala'ika maimakon suratul Fatir. Wannan sura ba don kowa ba, saboda ita mala'ika din ma an yi maganan mala'iku din a farkon wannan sura din. Munasabatu hali ma qablaha, menene alakarta da surar da muka fito? Lalle tana da cikakkiyar alaka da ainihin surar da muka fito ma'ana suratul sabai kuma ita wannan ita ce take cika surori alhamdiyat guda biyar da suke cikin alqur'ani mai girma akwai surorin da suke farawa da alhamdu 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 alhamdulillah 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 har guda biyar a cikin alqur'ani mai girma jagora su ita ce fatiha daga nan sai suratul an'ami daga nan sai suratul kafi daga nan sai suratul sabai wacce muka gama aka gama sannan sai wannan sura da kuke shiga yau suratul fatir sune surori guda biyar da suke farawa da alhamdulillah alhamdulillah ma'ana godewa Allah hakika godewa Allah babban lamari ne abu ne mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar ya fada yayi magana kan godiyar Allah kamar yadda ya magana kan bismillah yana fada kan bismillah cewa kullu amrin dhibalin la yabda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar kowane al'amari yana da linzamin da yake jan wannan al'amari din duk al'amarin da aka fara shi ba ce bismillahir rahmanir rahim ba wannan al'amarin zai zama mai yankikkiyar albarka sannan shi ma godiya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yana cewa kullu amrin dhibalin la yabda'u fihi bihamdillah fa huwa abtar duk kowane lamari yana da ainihin linzamin da yake jansa duk al'amarin da aka fara shi ba tare da an godewa Allah subhanahu wataala ba wannan al'amari din zai zama mai yankikin baya Allah ka kiyaye mu hakika wannan sura tana alaka da ainihin surar da ta gabace ta wurin budewa da godiyar Allah subhanahu wataala da kuma wato bayani akan jona bayani akan abin da aka kare da shi a cikin suratul sabai Allah ya yi magana akan ainihin wato abin da ya tanada wa kafirai da kuma wato azabar da ainihin kafirai suke ciki to haka ita ma wannan sura ta yi magana akan abin da ya shafi kafirai da abin da Allah subhanahu wataala ainihin ya tanada musu kadan daga cikin abin da wannan sura ta kunsa surar makka daman sura ce ta tauhidi duk surorin makka suna magana ne akan tauhidi ma'ana kadaita Allah subhanahu wataala sannan da magana akan hujjojin da suke tabbatar da samuwar Allah subhanahu wataala sannan da ainihin wato kawar da dukkan wasu ginshikai na kafirci da tabbatar da musulunci da dabi'un addinin musulunci to wannan sura wannan yana daga cikin jigon abubuwan da wannan sura za ta yi magana akai ma'ana tabbatar da tauhidi tabbatar da ainihin ginshikai na addinin musulunci da tabbatar da hujjoji da suke nuna samuwar Allah subhanahu wataala hakika wannan sura har yanzu ta bude mana da magana akan abin da ya shafi godiyar Allah muhimmancin godiyar Allah da bayani akan ainihin irin halittar da Allah subhanahu wataala yayi wa mala'iku sannan da bayanin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayani akan ni'imomin Allah subhanahu wataala akan halittarsa da kuma muhimmancin karatun alqur'ani ita wannan sura zata mana magana kan muhimmancin karatun alqur'ani mai girma sannan kuma zata gaya mana sakamakon kafirai waɗanda suka ƙi su yi imani da kuma sakamakon mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala kowa za a gaya mana gidan da zai je shi ma'ana idan ajalinsa ya zo wannan kenan a wannan sura ta fara da bismillahir rahmanir rahim mun fara da sunan Allah mai rahama mai jinkai alhamdulillah Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah wannan zati ne ya gode wa kansa ma'ana Allah ne yake gode wa kansa da kansa domin ya ainihin koya mana ay lillahi shukrul khalis gaba ɗaya godiya wacce take taciciya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala ala ni'amihi akan ainihin nemominsa wannan ubangiji sai ci gaba da cewa fatiris samawati wal ard makagin sammai da ƙasa Allah ya faɗi sammai guda bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al ard mithlahunna Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai sannan ya halicci ƙasan ma guda bakwai amma mafi yawancin an tashi shi ga irin na alqur'ani ko usulubi na alqur'ani yakan ainihin faɗi samman da jami'i amma sai ya faɗi ƙasa din da ifradi amma dai alqur'ani shi yake fassara kansa a can cikin suratu baraqi Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana yadda samman suke guda bakwai su ma haka ƙasan suke guda bakwai kuma
Allah ya aje aljannasa a can sammai din guda bakwai, sannan kuma ya aje wutarsa a ƙasai din guda bakwai. Fatiris samawati wal ardi, makagin sammai guda bakwai da ainihin ƙasai guda bakwai. Ja'ilil mala'ikati rusulan, wanda ya sanya mala'iku su ainihin zama ƴan aika, wato ga manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, wato su zama wasita tsakanin Allah da annabawansa da waliyansa da duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so wato ya yi magana da shi. Wayannan mala'iku sai Allah ya fara gaya mana sifansu, ya ce ulu ajnihatin, mabuta wato fikafikai ne, masna, wasu mala'ikun suna da fikafikai guda biyu, wasu lasa, wasu mala'ikun suna da fikafikai guda uku, wa ruba'a, wasu mala'ikun suna da fikafikai guda hudu. Wannan kaɗan daga cikin sifar su wa'innan mala'iku kenan. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yazidu fil khalqi ma yasha, Allah yana ƙarawa wanda ya so a cikin ainihin halittarsa, kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce, wanda aka karɓo daga Abdullahi ibn Mas'ud, wanda Imam Muslim ya ruwaito, yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika Jibrilu walahu 600 janah, wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika Jibrilu yana da fikafikai 600. Fikafikansa ba maganan biyu ko uku ko hudu ake yi ba, yana da fiffike 600. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli janahaini kama baina al-mashriqi wal-maghrib, tsakanin kowane fiffike da fiffike kaman daga mahudan rana zuwa mafadarta. Dan haka idan nasa daman ya kai ya ga mala'ikan ne, shine yasa ya ga mala'ika din da ainihin sifarsa kuma ta mala'ika. Su mala'iku ana iya ganin su idan Allah subhanahu wataala ya baka dama ka gansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda suka ga mala'iku, kuma saboda wahayi da ake zuwa a yi masa, mala'ika Jibrilu yakan zo masa da fiska daban-daban, yakan zo masa ba tare da ya ganshi ba, sai dai ya shige shi ya ainihin isar masa da wahayi. Sannan kuma yakan zo masa a sifar mutum, kamar yadda muka karanta cikin hadisin nan na sayyidina Umar, cewa ya ga wani mutum mai tsananin farin tufafi, mai tsananin bakin gashi, ba a ga alamar tafiya a kansa ba, a tattare da shi ba, har ya zo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To malamai suke cewa yakan fito a sifan dhihiyatul kalbi, wani daga cikin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, dhihiyatul kalbi. Wannan sai ya kai ga wasu sahabban da Allah ya ba su dama suna ganinsa. Abdullahi ibn Umar ya taba ganin mala'ika Jibrilu, ma'ana ya taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da mala'ika Jibrilu, ya sai ya zo da ya hango annabi din sai ya wuce. Daman ya zo ya magana da annabin ne sai ya wuce bai yi magana. To bayan mala'ikan ya tafi, sai ya sake dawowa gun annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, na zo zan yi magana da kai, sai na ganka da dhihiyatul kalbi. Sai annabi ya ce ba dhihiyatul kalbi bane, mala'ika Jibrilu ne. Ka gan shi da idonka? Ya ce kwarai kuwa na gan shi da idona. Ya ce to shikenan, ga albishir marar daɗi, ba za ka ainihin mutu da idon. Kuma haka aka yi, ƙarshen rayuwarsa makancewa yi. Amma kowa da yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi shi. Akwai sahabban da kuma sun ga mala'ikun babu abin da ya faru, kamar Huzaifa ibn al-Yamani, ya zo a cikin hadisi cewa kamar yadda Imam Suyuti ya kawo cikin Tanwirul Halaq fi jawazi ubiyati nabiyyi wal malak, yake cewa Huzaifa ibn al-Yamani ya kwana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to shikenan sai ya ga wani bako fisha, bakon ya zo ya ji, to shikenan sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wai wani bako kai ne dazukan, na ga wani bako a wurinka. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai wannan wani mala'ika ne, tunda aka yi duniya bai taba saukowa ba, sai yau din nan da ka gan shi a ranar ya taba saukowa, kuma ya zo ne ya min wani albishir mai girma. Albishir din da ya mini shi ne in gaya wa al'umma ta cewa lallai Imam Al-Hasan da Imam Al-Husain, jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam, su ne shugabannin samarin gidan aljanna. Abinda ya zo ya gaya min kenan. kaga ana iya ganin malaika don huzufatun da yamani ya ganshi. Haka nan akwai sahabi mai kaman shi kan ma karamar da Allah subhanahu wataala ya bashi kenan, Usayd ibn Hudayr. Shi Usayd ibn Hudayr sahabi ne mai yawan ibada, ya kasance yana sallah a gida, shikenan sai ya ga dokin sa ya gagara nutsuwa, yana karatun Qur'ani sai dokin sa yana rimi yana tasowa haka. Abin sai ya dame shi, idan ya dakata da karatun sai ya ga dokin ya nutsu, idan ya ci gaba da karatun sai ya ga dokin yana rimi. Da gari yawa sai ya zo yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ni fa je dokina ana da sallah, ina sallah sai ya rika rimi yana kuka yana dagawa sama. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai malaiku ya gani da ka ci gaba da karatun da malaikun sun cika maka gida, in gari ya waye ma har mutane su rika zuwa suna kallon su. Wannan yake nuna mana ana iya ganin malaiku. Haka na Abdurrahman bin Auf sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin masu dukiya, shi kuma a ranar yakin Badar ne, yace hakika na ga wasu mazaje guda biyu, ɗaya yana ta daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗaya yana ta hagunsa. Yace tunda ake yaki a ranar yakin Badar ban ga mutanen da suke yaki irin su ba, yace amma na lura akwai wani kuma yana ta gaba wani kuma yana ta baya, yana suna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ai abin da yasa baka gane su waye bane, tunda kwata-kwata sahabban kowa ya san kowa ne, ba su wuce mutum 313 ba, kowa ya san kowa. Amma sun yi mamaki a ce wanda zai zo ta kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ce irinsa cikin goman farko da Allah ya yi wa albishir da aljanna, a ce bai san shi ba ka san da wahala. Annabi ya ce ai malaika ne, malaika Jibrilu ne da malaika Mika'ilu su ne suka min tunga, ɗaya na baya ɗaya na gaba, ɗaya na dama na ɗaya na haguna. Haka mala'ika sahabbai suka yi ta ganin mala'iku a ranar yakin Badar. Haka ran wani daga cikin sahabbai ya hakuri da karatun na ba ina dan sauka shin da haka nan wani daga cikin sahabbai burdatum dinar ya zo da kayuka guda uku gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Badar. Ce ya Rasulullah, abin da yasa na zo da kayukan nan wani abin mamaki ne ya faru. Yace kai biyun nan kam ni na kashe su da kaina, amma na ukun nan ba ni na kashe shi ba, na zo zan kai sai na ga wani mutum dogo fari tasbar taba ganin dogon mutum irinsa ba, sai na ga ya fille masa kai ne, kuma sai na dogo kayan da taho da shi, shi ne cikaton kai na uku da na zo da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai malaika ne. Sannan ba maganan a ranar Badar ba, a ko da yaushe bayan Allah ya so ka ga malaikan zaka gan shi. Wannan Abdullahi ibn Umar da muka yi magana ya taba ganin malaikan da ba a faɗi sunansa ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake bada labari, yace na fita yawo na wata rana daidai wurin inda aka yi yakin Badar, alien da aka yi yakin Badar, da daddare ina tafiya sai na hango wani mutum, yace ina tsammanin Abu Jahal ne, ya fito daga cikin wani kabari da sarƙoƙi a wuyansa, an ɗaure shi da sarƙa ko ta ina da sarƙa, wuta tana ci a jikinsa, yana kira na yana ya Abdullah isgini, ya Abdullah isgini, Abdullahi ka zo ka bani ruwa, Abdullahi ka zo ka bani ruwa. Yace sai na hango wani kuma da bulala a bayansa yana bin sa, yana zagi yana zane shi da cewa koma. Yace shikenan, yace ni dai ban juya ba, na wuce na ƙarisa garin Madina. Da yaje yake ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari, Annabi yace Abu Jahal, kuma daga yau na yi doka, in za ka yi tafiya da daddare irin wannan kar ka rika tafiya kai kadai, ku rika zama ku biyu. Wannan yana daga cikin ladabin tafiya da daddare. To wannan kenan abin da ya shafi mala'iku, kuma su ajsamun ne nuraniya, jikkuna ne da Allah subhanahu wataala ya yi su na haske. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa saba wa Allah subhanahu wataala cikin dukkan umurnin da ya musu, kuma suna aikata dukkan umurnin da Allah subhanahu wataala ya musu. To Allah subhanahu wataala ya dai gaya mana kadan ne daga cikin ko kuma aksariyan yadda ya mala'ikunsa, wasu suna da fifike guda ɗaya guda biyu, wasu suna da fifike guda uku, wasu suna da fifike guda hudu, amma yazidu fil khalqi ma yasha, Allah yana ƙarawa a cikin halittarsa abin da ya so. Wannan malamai suka ce ya zama umumi ne yazidu fil khalqi ma yasha, din nan ba mala'iku kadai ba, har da ba wasu malaiku kamar mutane zaka ga wani ga tsawo ga kiba wani kuma zaka ga ga kiba amma ba tsawo wani zaka ga ga ainihin kiba amma kila in ana magana farafata ko bakarfata bakarfata ne shi to haka wani zaka gan shi kikkiawa sosai wani zaka gan shi mummuna to haka duka Allah subhanahu wataala yake halittar sa yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana kari a cikin halittar sa yadda yaso inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai dan haka shi ya halicci malaiku kuma ya halicci ainihin dukkan halittar da dan adam yake gani kafin mu wuce wannan aya wannan kalma ta fadir an samu asiri daga Sufyanus Sauri daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa ban san ma'anar wannan kalma ta fadir ba mana a matsayin kirkira ba yace har sai lokacin da naje kauye ina wucewa sai na samu su larabawan kauye guda biyu suna jayayya akan wata rijiya wannan yana cewa ta sace wannan ma yana cewa ta sace fa qala aduhuma sai ɗayan su ya fada cikin larabawan nan yace hadhihi biiri ana fatartuha wannan ainihin rijiya ta ce ni ne na kirkire ta mana ni ne na fara ta ni ne na zo na ainihin fara ta to wannan kalma ta fatiris samawati wal ard mana Allah shi ne wanda ya ainihin kagi sammai da kasa kuma shi ya fara su ba gun wani ya gani ya kwaikwaya ba kuma har yanzu wannan sammai suna da amfani da yawa a wurin mu saboda suna ainihin inuwantar da mu suna nan ne a kaman ainihin rufi da ceiling ga dakuna da babu sama iska da sai ta dame mu amma Allah subhanahu wataala waja'alna as-samaa'a saqafan mahfuza Allah yace mun sanya sama a matsayin wani rufi abin kiyayewa kuma Allah dan ya kwantar mana da hankali saman nan da ya tashi hinta sai yake cewa Allahu allazi khalaqa as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha Allah shine ya halicci sama ba tare da ginshikai ba dan da kila tana da ginshikai zamu rika jin kokoncin cewa ba wuya wata rana wani ginshiki daga cikin ginshikan ya gaji to amma haka Allah subhanahu wataala ya shimfida ta dan ya nuna ainihin cikar ikon sa da ainihin buwayar sa yanzu ko lema wannan ƙyar karama da bata wuce a rike ta hannu ba baka isa ka ainihin yi lema ba tare da ka mata gufanni ba balle a ce kaman girman wannan masallacin a ce ya wannan rufin ya iya tsayawa ba tare da wayannan gufanni ko wayannan bangwaye guda hudu da suka kewaye shi ba amma ga sama nan iya ganin ka tafiyar shekara 500 ne daga kasa amma babu wani ginshike da ya rike ta haka Allah subhanahu wataala ya shimfida ta saboda cikar ikon sa kuma dan mu ya nuna mana shi mai iko ne sai rufe wannan ainihin aya da cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komi wannan yana koya maka tsantsan tauhidi ka gane cewa Allah shine wai buwaye gagara misali subhanahu wataala kuma akan wannan gaba nake tuna wani asari na cewa na wanda malamai suke kawo shi karkashin sharhin hadisin nan na Imam Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani ɗaya daga cikin ku face ranan da duk ran da aka haife shi shedan yakan dauko wakili daga cikin wakilansa ya hada shi da shi ce masa to na hada ka da wannan kar ka yadda ka rabu da shi sai ka ganka kai da shi a kofar wuta subhanallahi kowa yana da wannan ma minkum min ahli illa walahu qarinun min ash-shaytan babu wani ɗaya daga cikin ku face yana da aboki daga cikin shedanu wanda shedan ya hada shi da shi cewa ya halaka shi sabai suka ce hatta anta ya rasulullah har kai ya ma'aikin Allah annabi ya ce har ni amma ni Allah ya musuluntar min da na ba wala ya amurni illa bi khair baya umurta ta sai da alheri amma muna mu kafiran ne sosai dole sai mun tsaya mushi subhanallah shikenan to wayannan wakile na shedan yakan tara su karfe 3 dare lokacin da mutane suke ta bacci ya rika tambayar su kai me kasa abokinka cak ai na sa shi ya fada da dan uwansa baya magana da dan uwansa ai haka kyauta saboda rashin maganan nan duk sati Allah subhanahu wataala yakan bada garaba san gafara ga bayinsa to amma Allah zai ce banda mutum biyu wanda ba sa magana da junansu, kaga wanda shedan ya zuga shi ya daina magana dan wasu shi kam ai kaga ya kwanci ki ko bai kwanci ki ba, ya kwanci ki. Wannan ma ya tambaye shi me kasa abokinka to yakan yi musu lecture da charge, sai ya ce musu to a cikin wannan fatarwar da za ku riga yi, kar ku damu da masu yawan ibada, ku damu da masu neman ilimi, ku damu da masu karatu, su ne suka fi zama hadari a cikin aikin mu fiye da masu yawan ibada. Kuma wannan haka ne saboda akwai hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda wani malami ya waki bai iya waki hadisi din, zan fadi wakar dan namanta nassin hadisin da larabci, da yake cewa wa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala ash-shaytani min alfi 'abidin. Masali guda daya mai tsantseni mai aiki da abin da Allah ya sanar da shi, shedan ya fi tsoronsa akan masu ibada mutum dubu da basu da karatu. Da haka shedan sai yake cewa yaransa, kar ku damu da masu yawan ibada, ku damu da masu karatu, su ne matsala. Sai suka yi kamar jim, kamar basu yadda ba. Sai ya ce to bari in nuna muku. To shi shedan da mutanansa jinsin aljanu ne, kuma Allah ya ba su dama sukan iya sawwartuwa da irin surar da suke so. Yana iya sawwartuwa a sura na dan adam, wanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shedan yana iya sawwartuwa a surar dan adam. Kamar yadda muka san hadisin nan na Abu Hurairah radhiyallahu anhu shahararre, ko lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi gadin sadakan gadin zakka, ko da daddare kawai Abu Hurairah sai ji ana buruntu, yana zuwa sai ga wani dattijo ne yake buruntun, me za ka yi, wallahi iyalai na ne suka yi yawa kaza 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 kaza, wallahi sai na kai ka gun Annabi sallallahu alaihi wasallam, a kai hakuri ba zan sake dawawa ba. Dai wannan kisar muka dauko ba, wannan shahararri ya ce kowa riga da ya santa, ko mu dawo kan abin da muke kai. Wannan yake nuna mana shedan yana iya shakli. Sannan kuma har yanzu inda muna karanta tarihi, mun sani ran da kafirai suka taru za su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makirci a Darun Nadwa, ai shedan ya zo ko ya zo bi surati Sheikhin Najadi da suran wani tsohon Najadu, ko to yana iya sawwartu a sifar mutane. To sai shedan din ya sawwartu da sifa na mutane, sai dibi yaran nasa su ma a sifar mutane, sai suka je suka samu wani mai yawan ibada amma ba ilimi ba karatu, sai suka masa wata tambaya, kuma tambaya ce kan tauhidi. Alagaba ta malam, muna da tambaya amma tambayar mu kan tauhidi ce, ce bismillah. Yace suke, sai shedan yake cewa malamin, yanzu kana ga Allah zai iya tara duniyar nan gabaki ɗaya da abin da yake cikin ta, na duwatsu da koguna da bishiyoyi da komi da komi, Allah zai iya tara ta ya sa ta koyin kaza? Allah zai yi haka ko dutse kaza ba da kogi kaza? To da ke ba karatun, sai ce kai ni ma fa ina ga abin da guya gam, sai ba kuma haka muke gani, a ce dai dutse kaza da kaza da kaza, da a ce dai an sasaci koyin kaza, wannan ba zai yi ba. Subhanallah, subhanallah. Shikenan suka ce to mun gode mun gode, sai suka tafi. Shedan yana wuce yaransa, sai ya ce musu ana aitun kafara sa'atan, ba ku ga kafirce lokaci da yawa, yana bauta wanda bai sani ba, lokaci guda ya kafirce. Sai suka je suka samu wani mai karatun kuma a kasuwa ma suka tare shi. Algama ta malam, muna tambaya me tambayar ku? Tambaya ce kan tauhidi. Yanzu kana ga Allah subhanahu wataala zai iya tara duniyar nan gabaki dai da abin da yake cikin ta ya sa ta cikin koyin kaza? Sai ce haba, ba kwa karanta Qur'ani ne? Ku ba kwa karanta Al-Qur'ani ne, Allah fa kuka ci. Ba ku ji Allah subhanahu wataala yana cewa ai wannan shi yafi komai sauki? Ba ku ji Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allaha ala kulli shay'in qadir? Allah mai iko ne akan komai, ai shay'in din nan na kira ne komai da ka sani. Allah daman shi yayi abin kuma yana da iko kan abin. Kuma yace ba ku sani bane, hadisin nan na Imam Dailami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanatid dunya inda Allahi junaha ba'udatin ma saqal kafiru shurbata ma'in ba'u kama qala sallallahu alaihi wasallam, duniyan nan da girmanta agun Allah ta kai fiffiken sauro, fiffiken sauro da Allah bai zai bar kafiri ya sha ruwa a duniya ba. Da haka duniyar agun Allah ƙasa take da fiffiken sauro, da Allah fiffiken sauro ma dubu nawa zai shiga koyin kaza? Eh, to ba wani Allah ya ce ba ba fiffiken ba sauran ma dubu nawa ma za shi shiga koyin kaza? Kai kake ganin ta haka, kai kake ganin ta haka. To wannan kaga iko kenan na Allah subhanahu wataala, kai ne kake ganin duniyar gata gata ga yadda take, amma agun Allah matsayin ta bai kai fiffiken sauro ba. Kuma dan mu gane giram, wato yadda Allah bai dauke ta a matsayin komi ba, yana cewa in ya sha yuzhibukum wa yati bikalqin jadid, in ya ga dama take yanzu nan Allah ya ce sai in shafe ku in kawo su. Ku ne kuke ganin abin kamar mai wahala ne, ko duniyar tana da wani girma take da wannan? To kun ga wannan dai mahallin shahidin shine inna Allah ala kulli shay'in qadir, da kuma cewa lallai mu zabura kan neman ilimi, especially yanzu ga matasan mu ku yi hakuri idan ina ciki, muna da daidai gurguru ana kokarin sallah, yanzu a yi sallah za a ga matasa especially a wata na Ramadan har asuba duka ba ta wuce su ana cika masallaci. Amma inda rigima take, inda liman zai yi jinkiri, samun wanda zai zo ya ja sallah a nan rigima take, ba a karatu. In ka je zaurukanmu na karatun littafi, da ta za ka samu suke karatun, matasa ba sa karatu, sai dai wanda kila tashi a gidan malamai shi daman kalubale ne a kansa, dole sai ya je ya yi karatun, wanda kuma wannan ba shi ne abin da ya kamata ya zauna a cikin tunaninmu ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, to lallai mu yi karatu, mu sani cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala yakan karbi ibada ne da karatu. Sannan kuma hatta shedan yakan ji tsoron mai karatu mai ibada fiye da wanda yake ibada baya karatu. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Na'am, ma yaftahillahu linnas
وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
الله سبحانه وتعالى يأتي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله يأتي قراتنا دين بقى سامن قديني للي هكذا. أما دي مداجي مسادي تيوى قوبا قدن عجيكي akwai abin da yafi kudin shine wato gamawa da duniya lafiya. Shi yasa za ku ga in ba muhimman ta karatun addini ba wannan dattawa namu da suke kiwaye da mu ai da kila suna cin suna kwanci, amma saboda muhimman ta karatun ya zama gashi dai muna zaune tare da su. To sai kenan muka matasa ai mun yi zaman mu a gida mun ki fitowa ai mun yi abun kunya ku? Ko abun kunya bai faru ba? Allah abun kunya ya faru. Allah ya dace da mu. Allah subhanahu wa ta'ala dan ya nuna mana ikonsa da cikakken ikonsa, har yanzu yana cewa ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin, duk abinda Allah ya bude wa mutane na rahama, fala mumsika laha, babu wanda yasa ya tare. Rahama anan malamai sun yi tafassara shi da arziki, ko ruwan sama, ko lafiya, ko zaman lafiya, ko ilimi, ko annabta, ko hikima, duk abin da ka sani Allah yake bayarwa. To idan Allah subhanahu wataala ya bude wa mutum ya bashi, to fa ba wanda yake sai haka, don ka gane Allah bai iko ne. Wannan kaga kai tsaye maganar tauhidin take yi kenan. Wa ma yumsik, duk abin da Allah ya rike kuma fala mursila lahu min ba'di, babu wanda yake sai baya. Don haka Allah shine al-mu'bi, kuma shine al-mani'u, shine mai bayarwa, kuma shine mai hanawa. In ya baka ba mai hana ka, in ya hana ka babu mai baka. Dole kai imani da wannan. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana don mu ƙara inganta tauhidin mu, yana cewa da dukkan mutanen duniya za su taru don su amfanar da kai da wani abu, wallahi ba wanda ya sai amfanar da kai da wani babu sai abinda Allah ya kaddara wannan abin zai amfane ka. Ka yi rike wannan, karka ce ai wani ne da ya tottoshe wani ne da ya tsaya a daman abin bai zai so ka ba sannan da dukkan mutanen duniya za su taru don su cuce ka da wani abu in Allah bai kaddara wannan cutar za ta iso ka ba babu abin da zai cuce ka to don haka wannan tushe ne na tauhidi kuma a wani hadisin har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ma asabaka lam yakul liyuqdiyaka duk abin da ya same ka to dan ba zai kuskure ka ba sai ya same ka wa kullu ma aqtaaka lam yakul liyusibaka duk abin da kuma ya ainihin kuskure ka to dan mance bai same ka dole ka tsaya akan wannan ainihin tauhidi din Allah subhanahu wataala shine mai bayarwa in ya baka ba mai hana ka shine kuma mai hanawa idan ya hana ka ba mu mai baka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin koya mana cewa mu rika maimaita wannan addu'a din a bayan kowace sallah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jidda minkal jaddu cewa ya Allah la mani'a lima a'taita babu wanda ya isa ya hana wanda ka bawa wala muqiya lima mana'ata babu wanda isa ya bawa wanda ka hana akwai wani wata hikaya irin haka da ta faruwa wani sarki yana neman ya kaseta ya shigo wannan fage na Allah subhanahu wataala Allah bai bar shi ba ya tashi da kaseta ya ce yana so a nuna masa wanda bi kowa talauci a garin sai aka nuna masa wani talaka sai ya ce to garke shanunsa na wuri kaza din nan aje duk shanun da aka samu a tsaye ya ba wannan talaka din amma banda shanun da suke kwance to kasa al'adar shanu in ba matsi ya kai matsi ba kullum a tsaye suke su ana zuwa sai aka samu gaba ɗaya shanu suna kwance sai wata irin kwaninniya guda ɗaya ce ta miƙe tsaye tana tsaye to ba ka ce yalla bai ba shanun da a kwance suke wata irin bizitsiya ce take tsaye sai ce to a koma duk shanun da suke kwance ya bashi amma banda wanda suke tsaye shikenan ana zuwa sai aka samu duk shanun nan da suke kwance sun tayi sun tsaya ita wacce yar bizitsiya ta sake koma ta kwanta daga ƙarshe sai ya ce to aje da shanun da suke tsaye da shanun da suke kwance gabaki ɗaya na bashi ana zuwa za a gaya mutumin sai aka samu ya mutu zaka wannan fage ne na Allah subhanahu wataala shi kare ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha duk abinda Allah ya bude wa mutane na rahama ya ba su na kyauta babu wanda yasa ya hana babu wanda yasa ya rike wa ma yumsik duk abinda kuma Allah subhanahu wataala ya ainihin rike wato fala mursila lahu min ba'di babu wanda ainihin ya isa ya tsamo wannan abun wato inda Allah subhanahu wataala bai ba da shi ba shi yasa yana daga cikin kuskuren mu in talauciya mutum ya kai Buhari kaza 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 a ba haka bane a ko wanda suna talaka tun kafin hawan Buhari kuma har yau suna talaka haka dai ko ba haka bane to akwai wanda kuma kila su yanzu ne suka yi arziki inda ya zama mulkin wani talauci yake kawa ya aka yau suka yi arziki yanzu a daina irin wannan yana daya daga cikin abin da yake karo da irin wa'annan ayoyi ko da yaushe dai ka zama mai roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya azurta ka ina ga Allah ranma ba za mu wuce ba lokacin tashin yayi na karfe 10 ko abu na karshe da za mu rufe da shi shine lalle wannan aya da muka karanta ta karshe tana daga cikin ayatu sab'a al-munjiyat tana daga cikin ayoyi guda bakwai masu kubutar da mutum daga dukkan sharri lalle yana da kyau alqur'ani mai girma dama Allah subhanahu wataala yana ce mana wa nunazzilu